بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك ومسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hakika kariya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne akan dukkan musulmi da musulma. Baya halatta ga mutun ya ji wani abu da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zambayi komai akai ba. Kamar yadda yake wajibi ne a kare sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam Yahya bin Yahya yana cewa az-zabu ani sunnati afdalu min al-jihad. Kare sunna ya fi falala ma fiye da jihadi. Haka nan kare sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan wajibi ne, domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne suka nakalto mana wannan addini har ya iso zuwa gare mu. Babu shakka din mai bibiyar kafafen sadarwa na zamani a 'yan kwanakin nan ya ji wani sauti na murya ta Dr. Ahmad Gumi da yake magana akan hadisi, akan wani hadisi daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin da Imamu Ahmad da Imamu Bukhari da Muslim suka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ciwo ya masa tsanani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, ku kamun littafi, rubuta muku wani bayani, ko rubuta muku wani littafi wanda ba za ku bace ba bayan sa. A wata riwaya sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda, kamar da riwayar da ke cikin Bukhari a hadisi na 353, sayyidina Umar da ya ji haka yana cikin waɗanda suke wajen, tunda a wajen akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ahlul baiti a gurin gaba daya, kamar yadda wata riwaya ta gwada. Sayyidina Umar da ya ji wannan yace, alamu ciwo yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani, dan haka a wajen ba akwai littafin Allah ya wadatar mana. A wata riwaya ta Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yarda, riwaya ta 353, wacce riwaya da na ambata ta farko riwaya ce ta 114, a riwaya ta 353 ya zo da lafazin faqalu, waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin sai suke cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana ne irin ta wanda yake cikin hali na rashin lafiya, dan haka suka yi sabani, muryar su ta daga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace, to ku tashi ku bani waje, bai dace ku yi jayayya a waje na ba. Wannan riwaya kamar yadda na ambata tana cikin Bukhari hadisi na 114 da kuma hadisi na 353 da sahih Muslim hadisi na 1637. To Dr. Ahmad Gumi yana bayani kan wannan hadisi, wajen bayanin ne ya fada cikin kurakurai munana wanda bai dace ga musulmi wanda ya fahimci waɗannan kurakurai ya jefu ya shiru akai ba, saboda abin da suka kunsa abu ne mai matukar muni, wanda kudirce wannan abu, gane wannan abu da kudirce shi, da yadda da shi, da faɗar shi, zai iya kai mutum zuwa ga munafinci ko kafirci ko karkacewa addini. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu gaba daya, mu da Dr. Ahmad Gumi gaba daya. Wannan yasa naga lallai akwai bukatar a faɗakar akan wannan, kuma muna fata dakta da almajiransa da duk wanda ya ji wannan clip, wannan sauti, za su yi saurare na gaskiya, sauraron neman gaskiya, kuma su dawo zuwa ga gaskiya, domin arrujo ila alhaqi fadila, dawo gaskiya falala ce. Kuma wannan ce ɗabi'a ta malamai magabata da dukkan malamai nagari, yayin da suka faɗa wani kuskure suka samu gyara, to suna dawowa kan abin da yake na gaskiya, kuma haka ba zai cutar da su ba. Gabanin mu fara bayanin waɗannan kurakurai, yana da kyau mu ji muryar dakta dangane da abubuwan da ya faɗa.
Right.